Manunia.
Kuma yanzu ga wayannan makaman su riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari
tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna akan irin harin da aka kai mu koki aikin mu a jihar Anambra za a dauki mataki akai
miliyoyin wasu daga cikin yan majalisa da jidan tarayyar Najeriya kenan jin kadan bayan tashi daga wani taron tattauna batutuwan tsaro shi kuwa tsohon shugaban inshoran lafiya a tarayyar Najeriya ga yau duniya yake cewa mafi akasarin abubuwan da ke faruwa a Najeriya fa shugaban kasa Buhari bai san me ke faruwa ba koda ko yan Najeriya na ganin abun baro
So ani ba ni na tada mushi da hankali ba in tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah gaskiyar magana shine shugaban kasar bai ma san abin da ake ba
game da maganar shirin shimfida shiga fagen zabe kuwa wani mai ta'alikin siyasa ne yace idan talaka Najeriya bai sauya salo ba to koma me ya faru shi ya jawo kanshi a wannan karo
kowa ya kamata ji tsoron Allah musulmi ina muka fito ina zamu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya
shi kuwa shugaban wata jam'iyyar adawa a tarayyar Najeriya cewa yayi duk da irin matakan da hukumar zaben tarayyar Najeriya ta dauka na magance muzuran murgudin magudin zabe fa akwai wata matsala da yake ganin ya kamata yan Najeriya su hararo
yana da gaskiya da yake zai iya hana magudi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala amma kuma wannan ma akwai illarsa
wannan fa so mun taɓa tabo cikin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kuka ce yana ƙara samun tauraro shiri na 83 cikin jerin shirin manuniya idan aka dauko kididdiga daga lokacin da sashen Hausa na muryar Amurka ya kirkiro mai yiwa kirkirar kuma amma ta sauke sabon salon sassake saiwar sukurkucewar tsaro ce ta sa ƴan masabjin tare Najeriya suka kira wani taro har ma mataimakin gagaraba da wani masabjin tare Najeriya da yake kirki shugaban majalisar dattijan tarayyar Najeriya a wurin wannan taro sanata Aliyu Sabi Abdullahi na sanar da duniya cewa an samu ci gaba a bangaren tsaron a wannan karo
binta aka zo musu na wancan mitin da aka yi da duk shugabannin rundunar sojoji chief of defense staff chief of army staff chief of air staff chief of naval staff from that point so da sun wuce mana kasana neman tsaro ai ba wasa
to da su samu wani ne bayan ne suke muku ne domin muna ganin harkar rashin tsaro sai ƙara ta'azzara yake
ba ke
kuma kai sai an tare abokin aikin ku
ai wannan guda daya ba shi ne ya nuna tazaran shi ba mana ai adalci ma mutane
kuma rayukan da aka rasa
ai dakarun nan suna iya kokari kamata yin mu la'akari cewa da suwa suke wannan fafatuka akwai dan Najeriya yanzu ga wanda zai iya hito kai ya ce ya san inda mutanen nan suke zaune in har ya ce ya sani to shi ma yana cikin su ya tsoro kuru ake yi kuma yanzu ga wayannan makaman su riga sun fara shigowa saboda haka sun canja salo bisa umarnin shugaban kasa Muhammadu Buhari a shirye suke da sabon makamai da suka samu da sauran abubuwa da suka samu su shiga su iya kokarin su kuma ni mai magana sanato Ali Sabi Abdullahi mutanen yanki na sun tabbatar mini cewa lallai an samu soyi daga yanayin da suke ciki a da
shi ma dai shugaban kwamitin da ke kula da harkokin yan sanda na masarjan tare Najeriya sanata Halir Dauda jika na jihar Bauchi jirge jawabin jan hankalin yan kasa ya akan taron da yace dole ne a tattauna maganar tsaro tun daga zabe nan ya gangaro
tunda muna shirye-shiryen shiga lokacin zabe a kasar nan so dole mu ji ci gaban da aka samu
me ya ci gaban da suka bayyana maka cewa an samu
an nasa samu rage-ragen hare-hare da garkuwa da mutane ake yi musamman a nan arewa tema da kuma arewa maso gabas insha Allah muna tsarin nan ba da daɗewa ba za a sake samun ci gaba
me ke faruwa da kayan tsaro da aka sassaya da ba a amfani da su
to ai kamar yadda na gaya miki duk wani mai ruwa da tsaki a cikin harkan yana cikin wannan zauren taro da aka yi wanda ke san cewa abubuwan harkan tsaro ba duka abin da aka tattauna bane zan zo in faɗe su a fili
kullum aka tuntuɓe ku sai kuke ba a maganar tsaro a cikin
wannan ba tunda za a shiga maganar zabe mun tattauna kan irin harin da aka kai makoki aikin mu a jihar Anambra da dauki mataki akai wanda sun tabbatar muku cewa ba za su iya hana gwamnati ta gudanar da harkokin ta ba.
Mai sauraro ko ka tuna harkallar hayyacewar junan da aka dinga samu a lokacin Farfesa Usman Yusuf na shugaban hukumar inshoran lafiyar da aka ce ya karta layi ne akan cewa babu wanda yake ci koda taro? Shirin manuniya ya nemi jin ta bakin tsohon shugaban hukumar inshoran lafiyar Farfesa Usman Yusuf akan rikicin da aka yi a wancan lokaci tsakanin shi da ministan da wasu ke ganin kamar da hannun shi ya bambaro.
Ah ni gaskiya wallahi zan mashi abin nan, ni ban taba ganin shi ba kafin ya bani wannan aiki. Saboda haka wai ba ya kawo ni bane, bani dan kazan inda wanda zan ganin shi ba.
Kuma wai kai sunanka?
Ni ban daga ba kuma ba nan nake ba. Kuma ban dauki kowa ya bani wannan aiki ba. Ni ina na san wannan aiki da aka yake. Ni zaka ni ma asa. Ni na je yi wannan aiki daga ba da gaske suke ba. Kaga ne ana ya kata
to ai abin da yasa mutane a lokacin sun dinga mamakin cewa ya za a ce kai kana aiki a wata hukuma amma ka tayawa da ministan ka hankali wanda ake ganin wani bakon abu ne.
To ai ni ba ni na tada mishi da hankali ba, in tsayawa kan gaskiya shine tashin hankali alhamdulillah. Me ka ni ba na so bane mai tara kudi ko in gida gida ko in dai ban bukata wannan alhamdulillah. Wato in kana cikin gwamnati ba ka iya magana, to Allah ya mani wannan abin nan cewa ya tidda ni daga wannan kazanta wanda zai sa zan iya magana. Sannan wannan hukuma da nake ciki kudin da ke wurin tafi yawancin jihohi abinda kawai ake so a yi sata.
Hujjojin da ka so da su na farkon nan an ce sun girgiza shugaban kasa Muhammadu Buhari shi yasa ya goya maka baya minista yana gefe.
Wallahi da gaskiyar magana shine shugaban kasa bai ma san abinda ake yi ba gaskiya
ban gane ba.
To NHIS kai kalilan ce cikin duk matsalolin da ke kan shugaban kasa.
Game da maganar zaben shekara mai zuwa kowa ɗaya daga cikin masu talikin abubuwan da kan kai komo Malam Umar Yahaya Zariyan da aka sani na gwandune ya jawo hankalin talakawan da ya ce su yi hankali da 'yan siyasan da kwanan nan za su ga sun fara bin su kwararru kwararru.
Talakawa da kansu a su ne ke da wukan yanka. Dole suke da fada aji duk wanda kuke gani manyan nan suna da cika da batsewa sun taba kaza su ne tsofaffin kaza da kaza ku tsale su ba ka samun mutum ɗaya daga cikin su zuwa uku hudu biyar wanda za su fita jefa maka ƙura a ranar zabe. So mu dai talakawan ƴan uwana su ne waɗanda suke da alhakin da taminin wa zai zama shugaban su a matakin shugabancin ƙasa, gwamnoni, sanatoci da ainihin ƴan majalisar wakili da sauran makamai. Kowa ya kamata ya ji tsoron Allah mu san ina muka fito ina za mu je don a samu waraka daga cikin halin tsaro rashin tattalin arziki da matsalolin da ke damun Najeriya.
Umar, da a arewan nan an san mu da siyasa ba da gaba ba. To waye aka yi muka tsinci kanmu ne a siyasar gaba a yanzu?
Kamar yadda na faɗa miki shine yanzu dukkanmu ya kamata mu zama masu hankali, masu la'akari da abin da ya faru shekaran jiya da jiya da me yake ciki, sannan kuma a daura damuran abin da ake sa ran ya faru gobe.
Gaba da alƙawarin toshe ramin rungumo rigimar rinto da rumbarin ba a lokacin zaben da hukumar zabe ta yi wa 'yan Najeriya kuwa shugaban jam'iyyar adawa ta SDP Alhaji Shehu Musa gaban ne ya ce shi har yanzu akwai wani abu da yake tsoro.
Idan ba za ta dauki yatsarka ko kuma ta dauko hoton fuskanka ya tabbata cewa an maka accreditation a turanci wanda zaka je kai zabe. Sannan in ba a maka wannan tantancewa ko ta yatsarka ko ta fuskarka ba za ka iya zabe ba. Sannan doka ta ce mutukar waɗanda aka musu wannan tantancewa a wannan polling unit din in zaben da ya fito ya fi yawan waɗanda aka tantance su wannan zaben ya zama rushashe a cikin tsarin doka da ake ciki. So wannan zai iya hana maguɗi. Na biyu ya kashe sace akwatin zaɓe. Na uku ya kashe dongola ƙuri'a. Kaje kawai ka samu paper ka dongola wannan duk ya wuce. So yana da gaskiya da yace zai iya hana maguɗi a zaben da zai zo duk wanda bai da al'umma yanzu akwai matsala. Amma kuma wannan ma akwai illarsa. Domin in ba a yi kokari an hana sayan ƙuri'a ba a Najeriya to duk abin da suke da zama aikin banza. Waɗanda suke da zuciya mara kyau na damfara za su amfani da dukiyansu su tabbatar da cewa sun samu agent wanda za su ba kuɗi, saboda haka duk wanda zai zo zai yi zaɓe za su tabbatar da cewa sun san yadda suka yi suka ɗan ba shi kuɗi ya zaɓe su yadda suke so. To babban matsalan dole su tabbatar da cewa sun kawo dokokin da ba za su bari a sayi zaɓe ba.
To duka iyaka batutuwan da zan iya baje muku tana a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da fi iko cewa kwanakin su fi ƙara ƙarewa suke kullum kwana musamman ma dai ganin ga zaɓe nan ya gangaro. Domin kuwa daga juma'a nan saura kwanaki 255 ne ga dukkanin masu muguran matsi mu da fi ikon su yi sallamar sakin kuɗin da suke ganin sun dace domin dama kujeru ne da ake kallon su a matsayin na aro kuma madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da tayi daudalar dawo da muryoyin da daga ciki ne muka samu abin da muka dan bambaro ni Isa Lodi kara da shiri na gabatar nake cewa sai kuma ni mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.